أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 غوتر رمضان هجران منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو ديادة تريهدو دا تلاتين دا تكوس واندوزو شا شدا غوتن شدا دبو بيد شابكوي منا نان اچكين سورة البقرة زامتاش آية 61 نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله سبحانه وتعالى اتكن ونن آية 61 تكن سورة البقرة ينا قار بينا من دنقو جن إمومي بيأيو بنو إسرائيل دكما إرم بطلتي دسكيو الله سبحانه وتعالى تن ألوك تن أنه موسى Allah ta'ala ce wa iz ka ambata ko ku tuna qultum lokacin da kuka ce ya Musa ya kai annabi Musa alaihi salatu wassalam lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu ƙara hakuri ba akan cin abinci guda daya wai ashe ma hakuri suke duk wannan ni'ima da Allah ya musu tamanne da salwa su sha ruwan sha mai dadi su ci naman tsuntsaye amma suka ce wai hakuri suke yi to tunda hakuri kuke yi ya za a yi ya Musa suka ce ya kai Musa lan nasbira ba za mu ƙara hakuri ba ala ta'amin abisa abinci wahidin guda daya to abincin guda biyu ne malamai ce me yasa aka siffanta shi da daya aka ce saboda daya abin sha ne daya abinci idan aka samu abinci da abin sha ana kiran su abinci daya, kaman miya da tuwo, ai ba za a ce abinci biyu ba, duk da miya sha ake amma mahadin tuwo ce, tuwo ci ake amma mahadin sa miya, to sai a kira su abinci daya. Ko kuma jinsin su daya ne, saboda kullun shi ake ta saukan musu suna ci, da haka aka siffanta shi da abinci daya. Fad'u lana rabbaka, da aka ka roƙa mana Allah mahaliccinka. Aka ce a nan Banu Isra'ila sun yi rashin ladabi, da sai su ce fad'u lana rabbana, da sai su ce ka kirawo mana Allah mahaliccinmu, ko su ce fad'u Allah, ka kirawo Allah. Amma sai suka jingina Allah din zuwa ga Annabi Musa, kamar ka ce shu ba shi ya halicce su ba, ko abin bai shafe su ba. Ud'u lana rabbak, tare da cewa kuma sun ce ka kira mana Allah, wannan kenan sun san, sun yi tawassali da addu'ar Annabi Musa ya kirawo musu Allah. Sannan na biyu, sun san addu'ar Annabi Musa karɓaɓɓiya ce, da haka suka ce ka roƙa mana Allah. Kaga abu biyu kenan, na farko sun yi tawassali da addu'ar Annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa ya roƙa musu Allah. Sannan na biyu, sun san addu'an Annabi Musa karɓaɓɓiya ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma da suka yi rashin ladabin, da suka ce rabbaka, malamai suka ce da sun ce ud'u Allah ko ud'u rabbana, to da kaga su ma sun shigo ciki, amma sai suka ce ud'u lana rabbaka. Wasu kuma suka ce a sun jingina wannan ne zuwa ga Annabi Musa, domin suna ga Allah ya fi son Annabi Musa, kuma ya fi sauraron addu'arsa, shi yasa suka dangana abin ga Annabi Musa alaihi salatu wassalam. Suka ce fad'u lana rabbaka, ka roƙa mana Allah mahaliccinka. Ar-rabbu mun ce yana ɗaukan ma'ana uku, al-khaliqul malikul mudabbir, shi ne mai halitta, mai mallakar halitta, kuma mai gudanar da halitta. Sannan yakan zo am ya shafi kowa, kamar rabbul alamina, mahaliccin talikai, ko rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, mahaliccin sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu. Ko ya zo khas, kamar nan rabbaka, ko ya zo rabbi, ka jingina abin gare ka, ka ce rabbi, ya rab, ina roƙonka, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Kaga rabb, ana muka ce rabbana natawassalu ilayka bi annaka anta allazi khalaqtana wa anta malikuna wa anta mudabbiruna, kai ne ka halicce mu, kai ka mallake mu, kai kake gudanar da mu, to muna kamun kafa da wannan rububiyyar taka. Daga suka ce ka roƙa mana Allah mahaliccinka, yukhrij, yukhrij jawabu shart ne mahzuf, ai fa in tad'u lana rabbaka yukhrij, idan ka roƙa mana Allah mahaliccinka, to zai fito mana, lana don amfaninmu, mimma tumbitul ardu, daga abinda ƙasa take tsirowa, daga abinda ƙasa take fitarwa. Sai suka faɗi jinsi guda biyar, min baqaliha, na baqalu, abinda ake kira baqalu duk wani tsiro da ake cin sa danye kuma baya yin sanda, duk wani tsiro da ake cin sa danye kuma baya yin sanda, kuma baya yin ƴaƴa. Wasu kuma suka ce duk wani tsiro da yake yin ƴaƴa a ƙasa yayi kuma ganye a sama, kamar me kenan, ka kamar rogo, kamar gwaza, kamar dankali, kamar gyada, kaga duk waɗannan suna yin yaɗo, ba sa yin wato abin nan, ba sa yin sanda, sannan kuma suna yin ƴaƴa a ƙasa. Ko suka ce a'a, masu yin ƴaƴa a waje ana cin su ɗanye, kamar wato tumatiri, kamar wato attaruhu, kamar tattasai da makamantansu. Suka ce duk wannan jinsi ne na baqalu, duk waɗannan sun shiga gabaki ɗaya. Kaga ana cin wasu ɗanye daga ciki, wasu kuma ana wato yin miya da su. To suka ce muna son jinsin waɗannan, ka roƙa mana Allah ya fito mana da su. Wa qitha'iha, sannan ka sa ya fito mana da kuma masu yin yaɗo, waɗanda suke manyan ƴaƴa amma suna yaɗo. Wannan ya haɗa gurji kamar kokonba, ya hada su kabewa, ya hada su duma, ya hada su abin nan kankana da sauran waɗannan dangogin waɗanda suke ƴaƴa kissa'iha kenan. Sannan wa fumiha, a wajen fum an yi fassara guda uku. Wasu ce fum yana nufin kamar fum kenan, wato a fito mana da abin nan, wannan abin da ake ci tafarnuwa, a fito mana da tafarnuwa. Wasu ka ce a fum ya hada da hinda, wato kamar dangin masu yin ƴaƴa kenan, irin su alkama da sha'ir da gero da dawa da masara da acca da iburo da sauran waɗannan. Wasu kuma sun fi marin jaya da wannan fassarar. Wasu ka ce a dangin masu wato waɗannan da ake kira tafarnuwa, domin ana karanta ta a ce fumiha ko a ce fumiha, da ana mata karatu biyu. Wa adasiha, da kuma adas, wannan sananna abu ne, amma ana yin shurbarsa yadda kamar ƙanana yake, ƴan ƙanana kamar wato ana yin abin nan ɗinsa, ana yin fatansa kamar yadda ake fatan wake, wannan sananne ne ana samun sa yanzu. Wa basaliha, da kuma albasa, wannan ma sanannen abu ne ana samun sa. To ya za su auna waɗannan abubuwa guda biyar, da bakalu da qissa'u da fumi da adas da basal, su ce wai su suke so a musanya musu daga mannu da salwa. Sai nan Musa ya ce atastabduluna allazi huwa adana, yanzu kwa nemi musanyawa da wanda yake koma baya. Wancan da kuka nema ai koma baya ne, ko wanda yake shan zuma, sannan kuma a hada masa da tsuntsaye, kuma tsuntsayen ma irin na salwa, yana ci ba tare da ya biya ba, ya zai nemi a musanya masa da waɗannan abubuwa. Da aka yace atastabduluna allazi huwa adna, yanzu kwa nemi musanyan wanda yake shine koma baya, billazi huwa khairun, da abin da yake shi yafi alheri, ai wancan abincin da Allah yake ba ku yafi alheri akan waɗannan abubuwan da kuka nema. Ihbitu misran, don haka ku sauka a Misra. Wasu malamai suka yi fassarar Misra a nan biyu, ma'ana ku koma Misra, mana inda Fir'auna ya fatattake ku, in kuna son ku ci gaba da noma, dama ai aikin wahala ake can kuna yin noma. Da aka a nan yana nufin su koma can Misra inda suka fito, ko kuma fassara ta biyu ihbitu Misran, aka yi kira ku shiga kowane gari. Wannan ai ba sai a roki Allah ba, gashi ana shuka a ko'ina. Je ka kawai ka kama gona, ka je ka shuka albasa, ka shuka alayyahu, ka shuka lawashi, ka shuka waɗannan abubuwan, ba sa buƙatar sai ka roki Allah kuma ya fito maka da su. Ka je kawai kai noma. Ihbitu Misran, ku shiga kowane gari. Fa inna lakum ma sa'altum, abinda kuke roƙo din nan za ku same shi a garin. Kenan Annabi Musa bai roƙa musu Allah ya musu wannan ba, don abu ne mai saukin samu. Wancan ku a sako maka da tsuntsu, kuma tsuntsu masu malamai suka ce a gashe, kuma a baka ruwan da zaka sha, ga zaki, ga sanyi, ga daɗi, kuma ga lafiya. Amma kace a musanya maka da noma, to ai noma ba sai an yi wani abu ba, kawai ka je kai wahala, ka je kai kaftu, ka sai taki, ka sai gona, ka yi feshi, ka kama aiki kawai, shikenan. Saboda haka aka ce sun nemi su musanya da wannan ne, domin wato irin kangarewarsu da kuma neman wato rashin zaman lafiyarsu. Fa inna lakum ma sa'altum, abin da kuke tambaya za ku same shi a kowane gari kuka sauka. To sakamakon wannan laifi da kangarewa Allah, wa duribat alaihim adh-dhillatu, sai aka dora musu kaskanci. Duk inda Yahudi suke, duk da arzikin da suke da shi, da daurin gindi da suke da shi na duniya, amma dai a cikin kaskanci suke. Illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, duk inda kaga sun zauna sai inda wata yarjejeniya, ko da wani alkawari, ko da wata kariya. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jidur ba'asuhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, haka yahudu duk da damar da ake ga suna da ita amma a kaskance suke a wulakance a tozarce saboda rashin kwanciyar hankali wal maskanatu kuma an dora musu talauci na zuciya suna da kudi a zahiri amma kuma suna da talaucin zuci ita ko wadata shine wadatar zuciya duk abinda Allah ya baka na kudi idan zuciyarka bata wadata ba to baka da wadata shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal ghina ginan nafs wadata shine zuciyarka ta wadata inda duniyan nan kaf za a baka kamar yadda yazo a hadisi da dan adam yana da kwari biyu a cika masa su fadin su ya kai girman duniya daya a cika masa shi da gol daya a cika masa shi da azurfa lanta ga salis da ya ce ina na uku wala yamla'u fahu illa turab ba abinda zai cika bakin sa sai kasa sai kawai in ya ci kasa an sa shi a kabari amma ba abinda za ba dan adam yace ya isa haka wannan dabi'a ce ta dan adam guri gare shi fiye da kima guri gare shi fiye da bukata mafi yawa ma zaka ga wani abun ba ana neman sa ne dan bukata ba an wuce bukatar tari kawai ake yi abinda mutun ya tara inda zai lissafa inda danci da sha da sutura da magani ne sai kaga ya ninka ninkin baninkin din abinda ya wuce bukatar sa yanzu idan mutun yana da biliyan 1 duk wata zai kashe miliyan 1 sai ya shekara 83 da wata 6 sannan za su kare Damani yana da biliyan 10 kuma sai ya riga ka zuwa kasuwa. To yake ga to mai tafi nema. Saboda buri ne ko ana da su a banki, ana da su a gida, ana da su a kwatu, sai dai an fita neman su. To saboda haka Allah Ta'ala ya sa musu talaucin zuci, koda an gansu da wadata a hannu, amma zuciyar su kaskantacciya ce, wulakantacciya ce, ba sa godiyar Allah, ba kuma sa iya wadata kansu. Da tsaro da nutsuwa da kwanciyar hankali wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan sun dawo da fushi Allah ya yi fushi da su sun samu fushi daga Allah wannan fushi da Allah ya da yahudu dama ya zama sifar su ce kamar yadda muke karantawa a cikin Fatiha ghairul maghdubi alaihim Allah ka tsare mu daga tafarkin waɗanda aka yi fushi da su Manzon Allah ya fassara waɗanda aka yi fushi da su sune yahudu wala dalin ba kuma tafarkin batattu ba suwaye batattu sune nasara abban da yahudu suka yi aka yi fushi da su yana da yawa mun karanto kusan guda 25 daga cikin abubuwan da yahudawa suka yi ma maimuni daga cikin munin abubuwan da suka yi akwai kashe annabawa mai da Allah zai faɗa akwai rena Allah yanzu kama irin wannan ud'u lana rabbaka ka kira mana Allah mahallicin ka izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idu ka ga wa Allah cewa kai kira min Allahnka ko kuma ku tafi kai da Allah ku yi fadan ko su ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya Allah talaka ne mu ne masu wadata ko su ce yadullahi maghlula hannun Allah kambalalle ne ma'ana marowaci ne ko su ce a abinnan din da suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila ko nahnu abnaullah mu ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu Allah ya fi so sauran irin waɗannan kalmomi waɗanda Allah ya ta hakaito mana cikin alqur'ani wanda suka jingina wa Allah to bayan sun wa Allah sai suka koma kan annabawa shi sai Allah ce falima taqatuluna anbiya allahi idan da gaske ne ku masoyan annabawa ne mabiyan su ne yaya kuke kashe su mutumin da ya kashe annabi wa zai bari innal ladzina yakfuruna bi ayati llah wa yaqtuluna annabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adhabin alim waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah kuma suke kashe annabawa ba tare da wani dalili ba dan ba dalilin da zai sa ka kashe annabi shi sa aka ce ba tare da dalili ba ko ba tare da gaskiya ba dan ba wata gaskiyar da kake da ita ko dalilin da zai sa ka kashe annabi aikin annabi shine wa'azi fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Allah yace kun raba annabawa biyu, wasu kun ƙaryata su, wasu kun kashe su. Saboda haka wannan babban laifi ne da wato banu Isra'ila kafiran cikin su suka aikata. Yasa Allah yace man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal-khanazira wa abada tagut ولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وأن الله لا أنشش يفشي دشي من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير أتكنس وسأل الله جوياسو سكا كوما على دو وسأل الله جوياسو سكا كوما بري ونتاقما سكا دشي وأن الله يمسحك أقول أن الله فباؤوا بغضب على غضب sun juyo da fushin Allah akan fushin Allah. Wa may yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Allah yace duk wanda fushi na ya hau kansa to ya riga ya rikito. Mutum ya rikita kawai. Ya fada. Saboda haka sun yi abinda Allah zai fushi da su. To menene manya-manya daga cikin siffofin Yahudu wanda ya jawo musu fushi? Na farko shine suna da ilimi amma ba su aiki da shi. Da haka malamai suka ce duk wanda ya ilimi baya aiki da shi a cikin al'umman nan to yayi kamanceceniya da Yahudu. Wanda kuma yake karatun kwata-kwata ya zauna a jahili yake yin addini da jahilci da ife-ife da kada-kada da raye-raye a matsayin addini to shi kuma yayi kamanceceniya da Nasara. Don su ne ba a karatu. Sai aji a rufa ido a ta bige-bige a ta tsalle-tsalle a ta waƙe-waƙe kuma wai Allah yake bauta da haka. Saboda haka in mutum bai yi karatu ba to yana da matsala, in yayi karatun ma yana da matsala. Matsalar rashin karatu shine duk abin da ka aikata da jahilci ko ya dace ba za a karɓa ba tunda ba dalili ka duba ba kafin ka yi. Wanda kuma yayi karatu bai aiki da shi ba to yana cikin matsala. Daka malamai suka ce matattakalar tsira guda biyar ce. Matattakalar farko shine ayi karatu. In an yi karatu to an taka mataki na farko. Matattakala ta biyu shine aiki da karatu. Wanda ya aiki da karatu to ya taka matattakala ta biyu. Matattakala ta uku shine ayi saboda Allah. Idan an yi saboda Allah to an taka matattakala ta uku. Matattakala ta hudu ay koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Matattakala ta biyar kuma a sa rai za a karba ko ba za a karba ba. Dan kai dai dan ma kuma ba wai kawai karba za a yi ba sai an gada ba. Inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqina. Allah in ya tashi karba na masu tsoron Allah yake karba. Saboda haka Yahudu Allah ya fushi da su sakamakon yawan laifi kuma ga rashin tuba. Dama suna tuba su gyara domin Allah ya bude wa masu aikata sabo kofa. Yace ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah. Ya ku wadanda suka cuci kawunan su daga cikin bayina kar ku fidda tsammani da samun rahmar Allah. Da haka kowane irin laifi ka aikata komai girman sa komai munin sa to akwai kofar tuba. Idan tsakaninka da Allah ne tuban yana da matakai uku. Idan tsakaninka da ma laifi ko dai kawa Allah ko kuma ka cuci wani to in wani ka cuta matattakala hudu ce ta tuba. Idan kuma tsakaninka da Allah ne to mataki uku ne. Matakin farko annadamu alama fata, kayi nadama, kayi takeici, ka nuna bacin rai da damuwa a bisa wanda ka aikata ya gabata. To damuwarka da nuna bacin ranka da shiga cikin kunci in ka tuno wancan laifin shine alamar cewa ba za ka sake ba tunda wancan ma kayi takeici wanda ya wuce. Sannan yanzu kayi shirye-shiryen da ba za ka yi yanzu ba, in ma kana yi ka daina. Sannan kai harama domin nisantar abin a gaba. Kaga kenan tuba ana so ya hada jiya da yau da gobe da dazu da yanzu da in anjima. Wato ya shafi jiya shine nadama, ya shafi yau kada ayi, ya shafi gobe ayi, harama kada aikata. Idan kuma akwai haƙƙin dan adam to sharadi ɗaya ya ƙaru, bayan nadama abin da ya wuce, kai nadama cutar mutum da kai, yanzu ka daina cutarsa, ka ɗauri aniya ba za ka ƙara cutarsa ba, to sai ka je a warware abin nan da ka taɓa, ya shafi irdu ko ya shafi malu ko ya shafi nafsu, sai ka je ko iyafe maka ko kuma ai kisasi ko ai diya ko kuma abu hanyar da za a bi a warware tun a nan duniya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, wanda ya san akwai haƙƙin wani a kansa ya je su warware tun a nan duniya, kafin ranar da ba kuɗi, ba zinare, ba kaya, idan an tashi biyan wanda aka cuta, sai dai a duba bankin mutum da asusunsa na kyawawan ayyuka, a ɗiba a biya waɗanda ya cuta. Da haka ba abin kunya ba ne kawo mutum ba daidai ka ce duk Allah ya yafe mu, ƙara a yafe a nan mutum bai ga komai ba, bai ga wani abu ba, amma aka je can ya ga tilin kayansa, ya ga tilin kayanka, ya ga shi ba zai wuce ba, kuma yana buƙatar ciko daga naka, batun ya yafe maka ma bai taso ba. In ka ga mutum yana yafiya a lahira, to an ba shi certificate a hannun dama, to shi ne zai wuce ce to jama'a duk wanda ma yake bi na bashi na yafi, amma duk mutumin da ya ga yana buƙatar ciko, kuma ya ga za a ɗebo sallarka ko azuminka ko hajjinka ko tilawar Qur'aninka ko istighfarinka a yi masa ciko, to kaga batun ya ce ya yafe ma bai taso ba. Saboda haka abin da ke jawo fushi shine fushin Allah ya sauka akan mutum, shine aikata laifuffuka da rashin tuba. Duk inda Allah ya magana fushi, kamar masu kisan kai da ganganci, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, sai ce wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu, ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Wanda ya kisan kai da gangan, kaje ka samu mutum ka kashe shi ba wani dalili, haka kawai dan bindiga dadi ko dan zalunci ko dan cuta, to wannan Allah ya saukar da masifu guda hudu a kanka. Na farko ghadiballahu alayhi, Allah ya yi fushi da wanda ya kisan kai da ganganci. Wala'anahu, Allah ya la'anci wanda ya kisan kai da ganganci. Wa a'adda lahu azaban azima, kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma. Bayan kuma ya ce wa man yaqti fajaza'uhu jahannam, shine na farko, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. An ce khalidan fiha, malamai sun ce in ya halasta kashewar shine zai zawama dindindin, in bai halasta kashewar ba to shikenan Allah in ya ga dama ya karbi tubansa, in ya ga dama ya dawamar da shi a wuta zuwa lokacin da ya ga dama ya fidda shi, inda yana da imani. Saboda haka man qatala mu'mina min ajali imanihi wa ahalla zalik, ya halatta haka kuma ya kashe su saboda imaninsa, to anan shine in ya shiga wuta zai dawama, Allah ya tsare mu. Allah ta'ala ce zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, wannan ya faru ne saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah. Ayoyin Allah mun ce wasu malamai sun kasa su biyu, wasu malamai sun kasa su uku, wasu ce akwai al-ayat ash-shar'iyya wal-ayat al-kauniyya, akwai ayoyin Allah waɗanda ake karantawa waɗanda suke da alaƙa da tauhidul uluhiyya, tauhidul ibada. Akwai ayoyin Allah shine dukkan halittunsa, wannan yana da alaƙa kuma da tauhidul rububiyya. Ya duk abin da kake gani a duniya ka kudire, halitta Allah ce kuma aya ce, a cikin komai kuma akwai aya, aya alama da take nuna samuwar Allah. Wa kullu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu, duk abin da ka gani, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum wa min ayatihi manamukum bil layl wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, zaka ta ganin wannan, wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna, dukkan abinda muke gani na halittan nan wasu manya, wasu kanana, wasu masu jan ciki, wasu masu tafiya da kafa biyu, wasu masu tafiya da kafa hudu, wasu masu tashi, wasu ba sa tashi, wasu ana ci, wasu ba a ci, wasu masu rayuwa a ruwa kawai in suka fito tudu sun zama nama, wasu masu rayuwa a tudu kawai in suka shiga ruwa sun zama nama, sun zama gawa, wasu kuma Allah ya kaddara su rayu a tudu, su rayu a ruwa, wasu kuma a sama suke rayuwa, shawagi suke a sama, in suka fado kasa shikenan kamar su je mage da makamantansu. Wasu kuma a kasa suke rayuwa ba sa tashi sama, wasu kuma su tafiya a kasa kuma su tashi sama. Duk gashi nan Allah ya halittu iri-iri, wasu kanana, wasu manya, wasu na gida, wasu na dawa, wasu masu cin nama, wasu masu cin tsirrai, wasu masu haihuwa, wasu masu yin kwai, wasu ma har yanzu ba a gano sinadarin da ake kera su ba ma. Yanzu irin waɗannan kwarin da suke fitowa daga damuna, damuna na yi sai ga sun cika gari, to ina ka kyankyashe su, ina ka haife su, ina iyayensu, daga ina suke? Ko kuma ka zo ka zuba taki sai kai ka ga gwazar ma ta haifu a ciki, ka rasa to ya aka ya ina uwarta, ina babanta, ina kakanta, ina danginta? Ko ka zo ka rufa nama sai ka ga tsutsa ta fito a ciki, to tsutsa daga ina ta taho? Hatta rai kai dai baka ga wata tsutsa tunda a rufa ma yake rufa, amma sai ka ga ya koma tsutsa, ciwon ka ma sai ya tsutsa, ka rasa to ya aka halicci wannan? Duk waɗannan uwa ne masu ban mamaki. Wasu halittun ana gani, wasu ba a gani, wasu sai an sa microscope ko telescope an jawo su, ko kuma an kangama su za a gansu, wasu kuma ma ba a ganin su har yau saboda kankantar su da yawan su. To duk waɗannan sunan su ayoyi. To ƙaryata waɗannan ayoyi ya yake? Malamai suka ce abu uku ne. Na farko, ka dangana samuwar su zuwa ga wani Allah, ka ce wani Allah yana da ikon ƙirƙirar abin da Allah ya ƙirƙira. Na biyu, ko ka dangana mallakarsu zuwa ga wani Allah. Na uku, ko ka dangana gudanar da su zuwa ga wani Allah. To waɗannan duka shine kafirce mu ayoyin Allah al-kauniyya. Sannan na biyu, al-ayatu shar'iyya, ayoyin Allah na shari'a sune littafi da doka. Allah ya saukar da littafi kamar Qur'anin da ke hannunmu, ayar Allah ne gaba ɗayansa, da ka kowace ake kiranta aya 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 aya, da ka Qur'ani yana da aya 6236 a ƙira'an Hafs, 6214 a ƙira'an Warsh, saboda wajen ɗigon ayan yakan bambanta, ba wai ayoyin ne suka ƙaru ba, su ne dai, amma wani sai sa waƙafi nan, wani kuma sai sa aya a gurin. Waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani dukkaninsu gabaki ɗaya ayoyin Allah ne, amma shar'iyya, ayoyin Allah ne na shari'a. Waɗannan ayoyin Allah na shari'a suka ce amfanin saukar da su guda bakwai ne. Na farko, domin ayi imani cewa maganan nan ta Allah ce. Wa anna Allah ya takallam wa haza kalamuhu, Allah yana magana, ga ma maganarsa a hannunmu shine wannan littafin. Hatta yasma'a kalam Allah, inga Allah ya dangana gare shi yace har sai ya ji maganar Allah, daka Al-Qur'anu kalamullah. Sannan na biyu, Allah ya saukar da shi don a dinga karanta shi. Wannan littafin ba littafi ne da za a je a jingine shi a sa shi a kwaba a rufe, ko kuma ba littafi ba ne da za a je a ajiye shi yana kura, so ake ya zama abokin rayuwarka, kullum ka buɗa shi ka karanta, kar ka bari ya kura. Wani ma ba shi da Qur'anin balle ya kura, to me shi din ma an ce kai ya bari ya kura? Kuma shi Al-Qur'ani shi kadai ne a littafi a duniya da ba a siyo shi a kama karatu, dole sai an hada da mai koya ma. Kowane littafi za ka iya siyo shi ka buɗa ka yi nazari, amma Qur'ani sai an koya ma yadda ake karanta shi, so da yana da ahkamut tajawid, yana da makharijul huruf, yana da ahkamun nunus sakina wal mim kaza, yana kuma ma da kowane harafi yana da inda ya fito. Cikin hurufan nan akwai masu kiba, akwai sirara, akwai ragwaye, akwai masu ƙarfi, akwai karfafa akwai marasa karfi duk sai maka bayanin su dalla dalla dan haka shi littafi ne da dole sai an hada da mai koya ma yadda za a karanta shi to karatun sa kuma tsira ne dan ya ce ku karanta qur'ani zai zo yana ceton ku ranar alkiyama sannan alqur'ani ana masa qira'a iri biyu qira'atu tadabburin wa tafahumin da kuma qira'atu ajrin qira'atu ajrin wa hasana shine ka karanta alqur'ani kana kula da ahkamut tajwid amma baka ruwanka da fassara tafiya kake kawai kana karantawa daidai to wannan zaka dinga samun lada goma akan harafi guda daya akwai kuma qira'atu tadabburin wa tafahumin kana karatu kana tafiya a hankali kana lura da ma'anoni da fassara da ayoyin suka kunsa kana yi kana fitar da hukunce hukunce to irin wannan qira'a ce ba ta sauri in ma ka ce zaka yi sauri ba za ta yi ba don wata aya ma sai kai wata akanta baka gama tantance abubuwan da ta kunsa na hikimomi da kuma abubuwan da take koyawa ba saboda haka sai a karanta alqur'ani shine ma'ana ta biyu ma'ana ta uku bayan an yi karatun to kuma ana so a san fassarar sa dan qur'ani ko ayar Allah ba kai a karanta ta da baki ba a san meye sakon da take isarwa meye ma'anonin da take dauka wannan fassara kuma ana sanin ta ta hanyoyi guda shida ko dai a fassara aya da aya ko a fassara aya da hadisai ingatattu ko a fassara aya da maganganun sahabbai ko a fassara aya da maganganun tabi'an da suka yi karatu a hannun sahabban da suka yi karatu a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a fassara aya da tsagoran harshen larabci yadda laraba suke sarrafa harshen ko a fassara aya ta hanyar bincike da nazari da kuma ijtihadi man asaba falahu ajran wa man aqta'a falahu ajrun wahid wannan shine mataki na uku mataki na hudu bayan an yi imani qur'ani magana Allah ne an iya karatun sa an san fassarar sa to kuma na hudu shine aiki nan aiki kuma yake aiki qur'ani ya ce a cika alƙawari to ya kamata mu musulmi a ga muna cika alƙawari qur'ani ya ce a yi gaskiya ya kamata mu koyawa kanmu gaskiya qur'ani ya ce a rike amana ya kamata mu dinga rike amana qur'ani ya ce a so juna ya kamata mu dinga san junanmu qur'ani ya ce a tausayawa na ƙasa ya kamata mu dinga tausayin na ƙasa da mu qur'ani ya ce a girmama na sama ya kamata mu dinga girmama na sama da mu qur'ani ya ce mu nemi ilimi ya kamata a ga mun cika makarantu qur'ani ya ce a yi sana'a ai aikin yi ya kamata mu dinga sana'a muna aikin yi qur'ani ya ce ka a kisan kai ya kamata a gaba mu kashe kowa ba qur'ani ya ce kada ai zina bai kamata a gaba muna zina ba qur'ani ya ce kada ai luwadi bai kamata a gaba musulmi suna luwadi ba qur'ani ya ce kada ai sata bai kamata a same mu barayi ba qur'ani ya ce kada ai ta'addanci bai kamata a same mu yan ta'adda ba to wannan fa shine yake da wahala aiki da qur'ani a rayuwarka ta gida ma da iyalinka ya ce kakka cuci matarka kakka doketa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa lahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf ka rike matarka da kyau ka kyautata mata ka tsare kanka da iyalanka daga wuta kakka ba ƴaƴanka da jahilci kakka ba su da jahilci kakka ba su cikin talauci da rashin aikin yi kai kokari ka gina gidanka da iyalanka akan tarbiya mai kyau duk wannan koyo qur'ani ce kenan wannan shine mataki na hudu aiki da ayoyin Allah sannan na biyar dukkan labarin da yazo a cikin alqur'ani mu kudure a zuciyarmu gaskiya ne dan Allah ya ce nani na qussu alayka ahsana alqasasi bima auhayna ilayka hadha alqur'an faragun yake cewa faqassul qasasa la'allahum yatafakkarun sura ta qur'ani labari ne na gaskiya hukunce hukuncen sa kuma hukunce hukunce ne na adalci wannan shi ne abu na biyar abu na shida Qur'ani kariya ne kariya rigakafi ne dukkan musifin nan na duniya in aka iya sarrafa Qur'ani Allah zai tsare mu daga gare su shi yasa za ku ga mafi yawan azkar din da Annabi yake koya mana daga cikin Al-Qur'ani suke yanzu kai sallar asuba an ce kai qulu allahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu daya daga ina ka dibo wannan zikirin daga qur'ani in kai sallah azhar bayan kai subhanallah kai addu'a kai qulu allahu dai falaki dai nasu da ayatul kursiyu daya daga qur'ani bayan la asar ma haka bayan magriba qulu allahu uku falaki uku nasu uku ayatul kursiyu daya daga ina daga qur'ani bayan wato an yi sallar isha qul huwallahu dai falaki dai nasu da ayatul kursiyu daya bayan an zo kwanciya ma mutun ya tara hannunsa ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi ya tofa a jikin hannunsa ko ya karanta a jikin hannun ya goggoga a jikinsa ya kuma yin haka ya goggoga a jikinsa ya sake ya goggoga a jikinsa don neman tsari da kariya daga mugayen da suke bin dare matsafa masu tsafi masu jifa masu baki masu sharri masu sihiri dukan kai wannan ba abin da zai same ka sannan kuma ka karanta ayatul kursiyu a lokacin kwanciya din nan ka karanta amanar rasulu a lokacin kwanciya din nan ka karanta tabarakallazi biyadihil mulku a lokacin kwanciya din nan ka karanta duk surar da ta fara da masu musabbihat guda bakwai ka karanta su gaba daya akwai subbaha lillahi ma fis samawati wal ardi suratul saffi suratul hadid akwai subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suratul hashari akwai subbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi suratul saffi akwai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suratul jumu'ati akwai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi suratul taghabun akwai subbih isma rabbikal a'la waɗannan su ne guda shida wanda annabi ya ce a cikin su akwai wata aya in ka karanta ta Allah zai baka ladan ka karanta aya dubu a cikin waɗannan annabi yana karanta su in zai kwanta bacci kamar yadda hadisi ya inganta kaga duk azkar din na alqur'ani aka ɗebo su saboda haka alqur'ani kariya ne daga sannan in musifa ta zo musamman na shedanu da sihiri da sauransu sai kaga an ce ayi amfani da alqur'ani wajen yin ilaji sai a zo wa mutum ruka ana ukhruja adwallah ta makiyin Allah ana karanta masa addu'o'i domin a raba shi da wannan sharrin to kaga wannan ya nuna wato in aka ce mutum ya kafirce wa ayan Allah to sai a fassara ayat din ba a dangana ta zuwa ga ayat karantawa ba to sai a fassara ayoyin guda biyun duk sai su shiga ciki wasu kuma su kara sai akwai ayatun takwiniya takwiniya sune ayoyin sarrafawa abubuwan da Allah yake jujjuya mutane tsakanin halitta da halitta alakan mu wani ya arziki wani ya talauci wani ya samu wani ya rasa takwim ne saboda haka waɗannan su ma ayoyi ne yadda muke gani abubuwa suna canzawa na sama ya ƙasa na ƙasa ya sama wancan ya samu wancan ya rashi wancan ya lafiya wancan ya rashin lafiya wancan ya talauci wancan ya arziki wancan ya sauka wancan ya hau duk waɗannan canje-canjen daga wajen Allah ne subhanahu wataala so da haka sima sai mu ƙara imani da Allah sannan laifin su na gaba wa yaqtuluna annabiyina bighairi alhaq suna kashe annabawa sai Allah ya ce bighairi alhaq ba tare da haƙi ba dama ba abin da za ka kashe annabi a kansa kenan babu wani haƙi da za ka kashe annabi a kai wannan an faɗi abin da ke faruwa ne ba ana nufin inda haƙi ana iya kashe annabi ba kamar da yace qauluhul haq ai magana Allah duka gaske rabbi hukum bil haq Allah kai hukunci da gaskiya ba ana nufin cewa kuma Allah yana yin hukunci babu gaskiya ba saboda haka anan ana nufin ba wani dalili da zai sa a kashe annabi mai wa'azi dan me za a kashe mai wa'azi kuma wanda ya kashe annabi dan kaga yana kashe yara a Palestine ko yana kashe mata ko yana jefa bom ko yana kaza ai kaga laifin kamar zamu ce bai kai kashe annabi ba kuma sannan ta'addancin kisan kai Allah gaba ɗaya ba abinda bayan shirka babu wani abu mai muni a wajen Allah irin kisan kai shi sa ina mamaki da musulmi suke shiga hanyar kisan kai kamar ba sa karanta alqur'ani wala taqatulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وتبين الله يا حنا كي ككشي سيتي كيما كأكشيكا كما سيتي كيما ككشكنكا ma'ana kakka kashe ka a kashe ka kada ka kashe kanka. Kuma ga kissa da muke karantawa na ƴaƴan annabi Adam guda biyu. Watalu alaihim naba'adnai Adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka, yace sai na kashe ka. Dan me zai kashe shi? Har ki ta la in basanta ilayya daka li taqtulani ma ana bi basitin ilayya daka li aqtulak, in ka kawo hannunka da makami da nufin ka kashe ni, ni ba zan kawo hannuna da niyan kashe ka ba. Inni akhafu Allah rabbal alamin, ina jin tsoron Allah mahaliccin talikai. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismuka fatakuna min ashabin nar, ina so ka juya da laifina da laifinka, ma'ana laifin da kai na kashe ni da kuma wanda kai wanda yake tare da kai. Wasu malamai suna fassara cewa in ka kashe mutum to duk laifin da ya gaba daya bayan na kisan kan kuma ya dawo kanka. Wanda suka ce a laifin kisan kan da kai shine, da kuma naka laifin da kai ba kisan kai ba wani daban. Fatakuna min asha wa zalika jazaa'uz zalimin, tabawwa allahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu, zuciyarsa ta kawata ma kashe shi sai kuma ya kashe shi din. Fa asbaha minan nadimin, sai wai gari kuma yana kaico akan kisan kai. To saboda wannan ne Allah ya ce min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, wanda ya kashe wani ba tare da wani dalili ba, wanda shari'a ce kuma take fadar dalilin, kamar wanda ya kashe a kashe shi. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Sura ka in ba wanda Allah ya ce wanda ya kashe shi ma da gangan akai bincike aka tabbatar shi ma a masa hukunci. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, sura ka ba ka da dalilin da zaka kashe mutum. Daka Allah ya ce fa ka'annama qatala an-nasa jami'a, wanda ya kashe mutum daya kamar ya kashe duniyar ne gaba daya. Kuma annabi ya ce babu wani ta'addanci da za a yi a duniya na zubar da jini sai an dora wa dan adam din farko da ya fara koyar da kisan kai. Dan da ba a san yadda ake kisan kai ba, haka ake zaune baka sai da aka kashe mutum ba, shi ya fara nuna ga yadda ake kisan kai. Daka duk wanda ya kisan kai sai an ɗeban masa nasa rabban an bashi, yana da kaso a cikin duk kisan kan da aka yi a duniya. Ta wannan ko ya tabe a ce duk ta'addancin nan da ake na kashe mata, na kashe yara, na kashe tsofaffi, na fitintunu, na tada bambamai, duk a ce kana da alhaki akai. Ya zai ga wannan alhakin? Saboda shi ya fara koyar da ta'addanci da kisan kai a duniya. Saboda haka Allah ta'ala ya hana kisan kai, yace faqad wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl, kai ma din Allah yace ina son ka kada ka kashe kanka. Saboda ma kada ka kashe kanka, Allah ya saukaka maka in ka shiga yanayin da zaka jigata ko ka nakasa ko ka mutu, yace abin da ya haramta maka ma ya zama halal don ya kare rayuwarka. Allah ya hana cin jaki da cin alade da cin mushe da shan giya, amma ce fa manuturra, wanda ya wayi gari sai ya fado yanayin da babu abinci sai giya sai naman jaki da naman alade da mushe, kuma gashi yayi ya samu wani abincin bai samu ba, suka ce ad-dararu yuzal, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, ad-daruratu bihul mahzurat. Sai malamai suka ce to an saukaka maka saboda waccan aya, ka ci wannan mushen, ka ci naman jakin nan ma tsire ake da balangu da kilishin jaki, ka ci a yanka maka na kaza, ka ci a miko maka abin nan mai dan sanyi, ka gani? Saboda ka fita daga wannan situation da ka samu kuma abin da yake na halal ko mara dadi ne, to shikenan sai ka tattara wancan abin ka zubar. To da ba an ce to qaddaru bi qadariha, gurgudan bukata ake sarrafa shi abin da yake na haramun, in an samu wadata sai a wadatu a zubar da shi. To kaga sauki. Akwai sahabin da ana tsananin sanyi sai aka ji masa rauni a wajen yaki, yazo ya tambayi fatawa, suka ce ai la budda min al-ghusl, sai kai wanka haka, yayi wanka sakamakon wankan ya hadu da sanyi da ciwo sai ya mutu. Aka zo aka ga annabi ya ta fada, ce dan me za ku yi masa fatawa da za ku kashe shi? Ai ya ishe shi haka ya taimama kawai. Shi yasa wani shi da ya samu kansa a wannan yanayin bai ma da yin fatawa ba, sai kawai yayi taimama yayi sallah. Ashe sun rike ana dawowa suka ga annabi, to wannan fa yana da janaba amma yayi taimama yayi sallah. Annabi yasa aka kira shi, yaya kai taimama kai sallah ba kai wanka ba? Yace ya rasulullah, janaba ta same ni, na taba ruwa na ji da tsananin sanyi ko ban samu alat da zan dafa ba, naga in nayi wanka zan iya kashe kaina. Kuma gashi Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, da haka sai nayi taimama. Sai annabi ya nuna amincewarsa da wannan fatawar da yayi kansa, ya fidda kansa daga wannan yanayi. Daga shi yasa malamai a babin alwala sai su ce wanda bai samu ruwa ba ko kuma ya ji tsoron amfani da ruwan ta hanyar zai ƙara ma ciwo ko kuma zai jinkirta warkewa ko zai haifar da ciwon, ɗaya ukun nan, ko dai ya fara ma da ciwo shi ruwan, ko kuma kana da ciwon in ka sa ruwan zai ƙara yawan ciwon, ko kuma kana da ciwon in kai amfani da ruwa maimakon ka warke a kwana biyu zai ɗauke ka zuwa sati biyu ko uku saboda ka sa ruwa. Aka ce saboda lafiyarka ka sauke. Haka wajen azumi, mutum bai da lafiya aka ce ya sauke ya ci yara ma. Kun ga duk wannan menene? Dan a kare mu ne kanmu, halaka kanmu ko dan me kaza. Dan haka Allah ya ce babban laifin su shine sun kashe mafi darajar mutane, su ne annabawa. Mun shi annabi daga sunansa ma annabi ko annabiu ko annabiyu. In an ce annabiyu ma'khuzu min nabayan bu nabwa, annabwa al-makan al-murtafi, wato madaukaki kenan wanda yake da daukakiyar daraja. In an ce kuma naba'u ne daga naba'u ne, to ana nufin wanda Allah ya aiko shi da sako yace karantar da mutane musulunci. Wannan ya nuna da annabiu da annabiyu duk kalmomi ne da aka tsago su daga daraja da kuma sakon da Allah ya turo su da shi. Zalika bima asau, Allah ya ce wannan musifa ta same su ne saboda yawan sakon su. Wa kanu ya'tadun, kuma suna ketare iyaka. Al-ma'asiyatu wal itida, malamai suka ce idan an hada su sai isyan zai zamo kenan, wato fi'lul tarkul ma'ruf, kabar ma'mur, tarkul ma'mur, asaka abu kaki shi ake kira ma'asiya. Shi kuma itida shine mujawazatul hadd, a hana ka abu kaje ka aikata ko a halasta maka abu ka ketare iyakar da aka halatta. Misali an wajabta maka kai azhar raka'a hudu sai kake yin biyar, wannan shine i'tida, ka keta mujawazatul hadd, ka ketare iyaka. Dan haka sun yi sabo guda biyu. Sabo na farko an sa su su yi, sun ki su yi. Sabo na biyu an hana su su hanu, sun ki su hanu. Wannan shine dalilin da yasa banu Isra'ila suka fada cikin musifa da bala'i. Dan haka a gurgurje waɗannan ayoyi sun koya mana, na farko dai in Allah ya baka babban abu kaka nemi na ƙasa da shi. Kun ga Allah ya ba su babbar daraja sai suke neman ta baya, wannan ci baya ne. Kullun Allah ya baka daraja nemi ta gaba, in ya baka abu nemi gaba. Allah ya baka miliyan ɗaya kace Allah biliyan kuma, in ya baka biliyan ce to biliyan biyu kuma. Kullun ana so in zaka je roƙo wajen Allah ka tafi da babban masaki ka dinga nema. Kuma an baka kai abin da ya dace da shi, ka ci ka sha kai sadaka kai kyauta ka taimaka ƴan uwan, dama amfanin kuɗi kashewa ko ka kashe su ko su kashe ka ko ai mutuwa ragas shikenan. Haka ma wani yake cewa da kuɗi da miciji ta gani, to saboda haka a kashe su ta hanyar da ta dace. To saboda haka sannan wannan yana nuna mana cewa mutum ya kamata ya dinga ladabi wajen magana da manyan mutane. Kun ga ba su yi ladabi ba a cikin maganganun da suke yi da annabi Musa, duk da annabin Allah ne, amma zo su gaya masa magana gatse gatse. Sannan na uku ya nuna mana cewa wato kaskanci da talaucin da aka dora banu Isra'ila ba talauci dole i zama irin na rashi ba, a talauci na zuciya da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali da kuma rashin amfana wa kai wani abin kirki. Sannan abin da ke jawo fushin Allah shine yawan sabo, so da haka bai shafi banu Isra'ila kadai ba, ko mu sabo yawa a cikin mu fushin Allah yana iya sauka. Sannan kuma daga cikin dalilin da ke jawo musifa kafurcewa ayoyin Allah ta kin bin matakan da muka faɗa guda bakwai wajen aiwatar da su. Sannan daga cikin manyan laifuffuka akwai kisan kai wanda ya hada kashe manyan mutane da kuma kashe kowa ma, kisan kai dai da makamantansu. Sannan kuma a sabo iri biyu ne, a sa ka ka ƙi ko a hana ka ka ƙi hannuwa, duk wannan ana kiran sa sabo. Sannan in an halasta maka kai abu ka tsaya a daidai inda aka saka, in an ce ɗaya ai ɗaya, in an ce biyu ai biyu, kar ka ƙara daga san zuciyarka, ka tsaya a iya inda Allah ya tsaye da kai. Allah ya bamu ikon aiki da abinda muka karanta, abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada, inda aka samu kuskure kuma Allah ya yafe mana. Gobe akwai lecture da za a yi a Gombe State University ƙarfe 10 na safe, topic himmar matasa akan addini jiya da yau. Shin zan iya rabuwa da mijina in baya saya min magani kuma baya sallah? To waɗannan abubuwa guda biyu, ɗaya haƙƙinki ne, ɗaya haƙƙin Allah ne. Baya siya miki magani, wannan haƙƙinki ne da Allah ta'ala ya ce wa alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, kuma ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. In faƙin nan malamai suka ce ya hada a bangarori guda bakwai: na farko wajibi ya ciyar da ke, na biyu ya shayar da ke, na uku ya miki tufafi, ya baki kayan kwalliya, ya baki kayan tsafta, ya kula da lafiyarki, kuma ya kula da wato muhallin inda zaki zauna. Wadannan abubuwa guda bakwai duk sun shafi harkar kuɗi ne. Sannan akwai kuma haƙƙin saduwa na aure, da kuma haƙƙin mutuntawa da darashtawa, da kuma bayar da ilimi. Wadannan kuma sun shafi aiki ne, da haka wajibi ne miji ya matarsa wadannan abubuwa. In kuma baya sallah, rashin yin sallah shi kuma iri uku ne. Akwai ƙin yin sallah a cikin jam'i, yana yi amma shi kadai. Akwai kuma ƙin yin sallah wato yana yin wata ya wata, ko ya dinga hada su da daddare, ko ya hada su da safe, ko ya wata ya tsallake wata. Akwai kuma ƙin yin sallah yin kwata-kwata, baya sallah kwata-kwata. To anan dole ki kai ƙara wajen iyayenki, a zo a bincika a ga anya ko ba sharri kika yi masa dan wata kila ba kya son sa ba. Idan an bincika baya sallah, to sai ki zauna a gida har sai an ga yana sallah tukunna. Don mutumin da ya daina sallah kwata-kwata, inda alƙali ya kamata a kai shi ƙara kotu, a ce wannan fa baya sallah, a sa a bincika a ga haka ne, yana musulmi baya sallah, me ya faru? A kira shi, to kai alƙali ya ce jama'a suna cewa baka sallah. A ina sallah ta. Sai ya ce to ina limamu ungoku? Ya zo ya ce to kai ka dinga kulan min da shi. Shikenan. Wanda haka da an yi, da an ce assalamu alaikum liman, sai haka da kai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Daga don aka kamar wata shida a haka aka ga bai fashi ba, ko fashin dai ɗaya biyu ne, to kaga sai a ce to ai, sai ya kawo shaida ya ce a lalle muna sallah da shi. Sai ya ce to a maimar da matarsa, yana sallah ƙarya take, ko kuma ya gyari ya koma yin sallah. Mallam, ina bin mahaifiya ta bashin kuɗi, ta ki ta biya ni, sai kuɗin ta ya shigo hannuna, ko zan iya zare nawa? Mahaifiyar kuwa mahaifiyar ce da gaske. To bari in baka shawara. Na farko dai, tunda har kana bin babarka kuɗi, ko kina bin babarki kuɗi, to a yafe mata. Tunda har ba ta da shi, to a yafe mata. Sai kuma a bata wannan, don kai ma ko ki yi daraja, wanda ya yafe wa iyayensa ma zai faranta musu. In ya faranta musu, sai Allah ya ƙara kawo masa ta wata hanya. Ko ya halatta ga mai itikafi ya fita zuwa makaranta don ya yi test ya dawo, idan ya sharɗanta haka a niyya, ya ce zan shiga itikafi amma akwai buƙatar da za ta sa in fita so ɗaya ko so biyu, na sharɗanta wannan tun a wajen itikafi. Kamar da aikin haji ma ana cewa fa mahalli haisu habasani. Saboda haka in ya sharɗanta wannan, malamai sun ce zai iya fita. In ku bai sharɗanta ba, in ya fita itikafi ya rushe. In ya dawo sai ya yi isti'nafin sabo, kwanakin baya sun rushe, in ya yi niyyar kwana 10 kenan. Wanda ya bige mutum da abin hawa ya rasu, bayan ya biya diya shi kenan, ko sai ya yi azumi. Biyan diya haƙƙin wanda aka kashe musu ɗan uwa ne miliyan 74, sai in sun yafe maka ka biya kaɗan. Shi kuma yin azumi haƙƙin Allah ne, da aka haƙƙin biyu ne, wancan bai ɗauke wannan ba, wannan bai ɗauke wancan ba. Na ga gunda wani ɓarawon shagon ‘ya’yana yake ɓoye kayan da ya sata. Okay, na ga gun da wani ɓarawon shagon yayana yake ɓoye kayan da ya sata, sai na ɗebe na sayar ban mayar ba. Wato, kai ma ka zama ɓarawon kenan na mutu. sata ta saci sata kenan go na dauka ma zaka ce na ga gunda barawan shagon yaya na yake oye kayan da ya sato sai na diba na maiwa yaya na aka yi kamata ka ce amma sai kace sai na diba ne ma sai na siyar to kaga ashe kai ma kenan da ka samu na yayin naka diba zaka yi saboda haka wannan ya nuna akwai matsala ya kamata ka gyara alaka da yayanka dukiyarsa ce ba taka ba kuma dan uwanka ne wanda ya kamata a ce ka tsaya ka kare ma haƙinsa da mutuncinsa kuma ina ga zaka fi daraja ma a wajen yayanka ka ɗebo kayan da aka sace ka mayar mar aƙalla zai maka godiya kuma alaka ku za ta ƙara kyau wata kila ma in ya ji dadi ya ce ya ban maka ya ma ƙara maka wani abun gaggawa take jawo wani abun na alheri ma ka kasa cin moriyarsa saboda muna fata Allah ya biya da alkhairi to akwai tunatarwa kan lancin din gidauniyar marayu a yau za a yi lancin din to kowa ya shigo da na ce kowa ya fasa bankin sa fa to wa zai bude ni to ai kan bude da dan kadan kuma a samu wani kiwucewa gabana a ai ne zan bude amma da 10,000 zan bude to amma ba wai kakkace to tunda mallaka ya bada 10,000 to ni kuma zan bada 5,000 ba a'a in ma miliyan ce kawo wa fi zalika falyatanafasu mutanafisuna wanda yake da hali da zai yi fiye da haka to yayi to muna tare da Alhaji Bello Alhaji Bala Bello Tinka Point yana zaune saboda haka yau muna shirye kenan da katuwar jakanmu akwai Alhaji Nasir Aliyu MD shi ma yana zaune a wajen wannan tafsiri muna musu barka da zuwa Alhaji Nasiru kafin aje ko ina ya bayar da 50,000 yace a saka a cikin wannan asusu na marayu to Allah ya mayar masa da alheri akwai kudi 200,000 da atamfofi guda 50 da shadda yadi 5,500 hasso 50 daga Hajiya Fatima dan Juma Goje tace a bawa marayu fi sabilillahi Allah ya biya mata bukatunta dama wannan bawa Allah Hajiya Fatima dan Juma Goje duk shekara ina ga wajen shekara 5 ko 6 ina rikewa a jere ba ta fashi duk shekara sai ta kawo abinda za a bawa marayu muna roƙon Allah ya biya ta da alheri ya kuma saka mata bisa wannan gudunmawa da ta ba waɗannan yara akwai 10,000 daga wani bawan Allah ya ce a saka asusun marayu fi sabilillah akwai 5,000 daga wani dan uwa ya ce a sa asusun marayu a yi masa addu'a shadda yaji 5,500 guda 2 a saka a cikin asusun nan na marayu 200 daga wata 'yar uwa a yi wa 'yarta addu'a shekara 7 tana fama da cutar zubar jini Allah ya bata lafiya akwai 500 daga wata 'yar uwa Allah ya biya mata bukatunta 10,000 zakka daga Alhaji Sarki kumbiya yace a saka a cikin asusun marayu ai musu addu'a shi Alhaji Bala tinka dama ya saba duk wata yana bada gudunmawa ta 100,000 ga asusun marayu duk wata wannan ba sai an zo lancin ko taro ba tun ko da yake baya so a faɗa amma dan ai maka addu'a ne kuma wani ma wata kila sannan akwai AA Garba shi kuma duk wata yana bada 30,000 domin a saka a cikin asusun marayu wannan tunda suka fara suka yi alkawari duk wata ba sa fashi watakila ma da ba da irin wannan taimakon da ake samu na wasu masu zuciya daidai ko ba da watakila marayun sai dai mu rarraba su a gidajenmu to amma Allah cin ikon sa kun ga yau ma muka je an bude masallacin Juma'a a gidan marayu wanda Hajiya Aisha Dukku ta gina kowa ya ga abinda yadda mutane suka bada haɗin kai aka cika gurin kuma an bude masallaci yaran suna murna yanzu za su dinga yin sallar Juma'a da mazansu da mata a gurin to wannan shi ma ci gaba ne kwarai da gaske muna fata Allah ya saka wa duk waɗanda suke bada gudunmawa domin rike waɗannan marayu da kuma taimaka musu. Muna fata an suka girma su ma za su yi irin wannan, ba mu san abin da Allah ya ajiya a jikin su ba. Wanda ya taimaka wa maraya ya zama wani abu, to yayi abin kirki babba, domin shi ma maraya in ya zama zai zo yana bada labarin irin gudunmawar da aka bashi. Saboda haka sai ka ga ranar da ya arziki ko ya kuɗi ko ya samu ɗaukaka ko Allah ya bashi wata kujera babba, shi ma za ka ga ba zai ji nauyin taimaka wasu ba, dan shi ma an taimaka masa. To shine amfanin maraya a taimaka masa, banda alƙawarin shiga aljanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masu ɗaukar nauyin maraya, banda kuma in kana neman buƙata ta biya da gaggawa, manzon Allah ya ce ka sa maraya murmushi da dariya ka faranta masa. Ba yanzu kamar waɗanda suka yi musu ɗinkin sallah ɗin nan, suka zo gaba ɗaya yaran suka yi musu ɗinkin sallah, saboda ko da zu da muka je sun sa sababbin kaya filfil a jikinsu kamar yadda ‘ya’yan kowa suke sawa. Kaga wani abun farin ciki ne cewa insha Allahu yaranmu da yaran waɗanda suke rasuwa su bari ba za su tozarta ba in muka ci gaba da irin wannan aiki na alkhairi. Allah kuma ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya biya mana buƙatunmu na alheri, Allah ya bamu dacewa a cikin waɗannan kwanaki goma na Ramadana na ƙarshe da ake ‘yantar da mutane daga wuta. Daren Lailatul Qadari ɗaya daga cikin dararen da za su zo ne nan guda takwas gaba. Saboda haka muna fata ko jiya ne ko yau ne ko gobe ne ko jibi ko gata, a dai cikin kwanakin nan guda goma manzo Allah ya ce mu lalubi daren Lailatul Qadari. Abinda kuma ake cewa lalubai shine kai sallah a daren, kai istighfari, kai addu'a, kai salatin annabi, ka daga hannunka ka roki alherin duniya da lahira. Shine abinda ake fata in Allah ya karba, to zaka ga an ƙara maka shekara 83 da wata 6 a cikin rayuwarka, kamar kai aikin wannan khairun min alfi shahrin. To shine abin da za a wa mutum. Sannan kuma yace duk wanda ya salla a daren da aka yi sa'a shine lailatul qadari, za a gafarta mar abin da yace na zanubansa. Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sannan tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Idan goman ƙarshe ta shigo, annabi yana ƙara ƙoƙari wajen ayyukan da yake na ibada, da haka mutum sai ya ɗauki ibada da za ta fi ɗaukar masa hankali, ta fi masa sauƙi. Istighfari, salatin annabi, hailala, karatun ƙur'ani, sallah, sadaka, kyauta, sada zumunta, duk abin da ka sai abin kirki ne mutum ya yi ƙoƙari ya yi. Allah ya amsa mana, Allah ya gyara mana ƙasarmu, ya ba mu zaman lafiya, ya kawo mana da bala'i na zahiri da na baɗini. To za a wayo ne, buku ce komai ba? To ɗan hizba su zagaya, wanda yake kuma zai miƙo sai ya miƙo. In kuma ina hizba? To ku ‘yan social media ku ba kuɗi sai ya ɗawa a cikin kafafen yaɗa labarai, kuma gudunmawar ku kenan ko? Nawa jama'a kowa su zagaya, wanda duk yake gwargwado a tattara abubuwa. Mun san akwai ɗan canji da aka samu na rayuwa, shi yasa ma muka yi haka, domin wancan lokacin mun tara mun sai musu kayayyakin abinci da sutura, amma wannan shekarar mun san yanayin da ake ciki, saboda haka taimakon ma sai 500 ake ta kawowa da naira 100 da naira 50, ba kamar wancan ba da muka dinga samun kuɗi hadda mai miliyan, hadda mai miliyan 2 aka tara kuɗi miliyoyi, waɗanda suka ɗauki buƙatun waɗannan yara da waɗanda ake rijista da su mutum 1,400 ma na shina a waccan shekarar, ba san ko sun ƙaru ba waɗanda aka musu rijista. Kun ga da muka zo hadda mace mai marayu guda 9 ita kaɗai, uban ya mutu. Kuma kun san yanzu dangi in suka ga ka mutu ka bar matarka da ‘ya’ya, kowa gudu yake, tunda wahala ce, tunda ba kuɗi ka bari ba, sai a bar iyayen matar da ‘ya’yan cikin dangi ba wanda zai ɗauka. To sai ka ga in ba mu tsaya an kula da su ba, su ne za ka ga ta zubar da su, sai su kama shaye-shaye, sai su zama ‘yan kalare, su zo suna saran mutane, kuma a zo a rasa yadda za a yi da su. Amma an wa mutum gata, an sa shi makaranta, an ba shi ilimi, to ka ga an masa babban taimako a rayuwarsa. Za ka muna fata Allah ya ba mu ikon taimakawa gwargwadon abin da za mu iya. Allah kuma ya amsa mu. To alhamdulillahi rabbil alamin, duk da wancan gudunmawa da Alhaji Balatinka yake bawa, yanzu kuma ya bada 500,000.
Allahu akbar. To Allah ya saka da alheri, Allah ya sa a mizani, Allah kuma ya karba, Allah ya sa a gani a gaba, Allah kuma ya tabbatar da alheri. Mun gode kwarai sakamakon niyabatan an marayu da sunan marayu, muna ma godiya. Allah ya saka da alheri da duk wanda suka bayar. Kowa ka fito kai ma ko da naira 100 ne, 50 dai a fito da ita haka. Kada ka ce su Alhaji Bala suna ba 2,500, kai zaka mai da 500 din, ka fito da ita kai ma. Da kadan kadan din ake tafiya har akai inda za a kai. Allah ya bada sa'a, Allah ya amsa mana, Allah ya sa albarka, Allah kuma ya sa mu dace. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.